الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi da yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 21 ga watan Juma'a al-akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 26 ga watan biyu shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba dai fi idan da tambayoyi suna iya gabata na
da gaskiya ne cewa maganar da ake cewa misalan da zumunci ana kara mushi kwane
wai dangane da cewa mai sadar da zumunci akan dada masa kwanuka na rayuwa haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahima aw kama qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ke so a yalwata masa arzikin sa kuma a jinkirta masa game da kwalukan rayuwa yace falyasi da rahima wato yayi kokari ya sadar da zumunta sai dai anan abinda muke so mu gane su kwalukan na rayuwa kafin bawa ya zo duniya tuntuni Ubangiji ta'ala ya riga ya kayyade masa iya shekarun da zai yi da watannin da zai yi da kwanukan da zai yi da awowin da zai yi da mintunan da zai yi Allah ya kayyade masa kuma ba a dadawa ba a ragewa kamar yanda yake fada wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab to dan haka dangane da wannan hadisi malamai suka ce ma'anar abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi ba ana nihin cewa in a ce za ka yi misali ba a kwanukan rayuwar ba ne ba ake kara ma mutum akan abin da aka yanka masa inda haka ne to annabawan Allah da manzanni da ba za su bar duniya ba saboda ba wanda ya kai su zuwa wannan game da sadar da zumunta anan malamai suka ce wato Ubangiji ta'ala yakan albarkaci rayuwar bawa ne abubuwan da wani sai a shekara dari zai iya yi to Allah sai ya maka dace a cikin shekara 30 ko abin da yake kasa da haka ka aikata abin da wani sai a shekara 100 zai wasu suka ce anan ma'anar hadisin Ubangiji ta'ala da ya halicci bayansa kowa Allah ya kayyade masa ajali iya kwanukan da zai kuma tare da cewa Ubangiji ta'ala shine khaliqul asbabi wal musabbabat to dan haka anan sai ya kaddara cewa za ka yi shekara 50 a duniya to da ya hada ce ka kuma sai ya kaddara maka abin da in ka yi shi shine sababin abin da zai sa ka kai shekara 50 shine sadar da zumunta ke an gane ku kenan shine ma'anar hadisin kenan magana dai wadda take mafi kusa da ma'anar hadisin wasu malamai suka ce Allah ne zai ma bawa dace game da wato aikata ayyuka waɗanda suke na ƙwarai, Allah zai albarkaci rayuwarsa. Aikin da zai yi a 'yan shekaru ta gaitattu, inda a ce wani zai yi to sai ya kai shekaru waɗanda suke da dama, ko kuma Allah ya kaddara cewa za ka yi shekara 10, misali za ka yi shekara 50, sannan sai ya kaddara ma sababin abin da za ka aikata ka kai wannan shekaru 50, shi ne wato sadar da zumunta. Don haka dai hadisin kamar yadda bayani ya gabata yana daga cikin dalilai waɗanda suke nuna fadla ta sadar da zumunta, domin sababi ne wanda yake na samun albarka ta rayuwa, kuma sababi ne wanda yake na samun yalwa ta arziki, sadar da zumunta. Tare da cewa abu ce wanda take wajibi, kamar yadda nassi na Qur'ani shi ya tabbatar da wajibcinta. Ubangiji ta'ala na faɗa, fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kuma haka can Ubangiji ta'ala na faɗa, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Kenan a kira'a wadda take wal arhama, ai wattaqul arhama, ku kiyayi zumunta kada ku yanke ta. Kuma haka Allah ya jinjina ma mu'minai wanda ya tanada musu aljanna, wallazina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal. Na daga cikin abin da Allah ya yi ubarni a sadar wato ita ce zumunta, kuma sababi ne na saduwar bawa zuwa jin kan Allah, kamar yadda Ubangiji ta'ala da kansa ya ce man wasalaki wasaltu au kama qala, duk wanda ya sadar da ke zumunta Ubangiji ta'ala ya ce zan sadar da shi zuwa jin kaina. Wai bayan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana iya faɗa ma wani ka ce masa fidaka abi wa ummi? Ana iya faɗa ga wanda kake gani kimar shi da darajar shi abunka, wanda lalle salo ne da Larabawa tun kafin zawar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani wanda kake gani girman shi da darajar shi da kimar shi, sai ka ce masa fidaka abi wa ummi, ma'ana zan iya ba da mahaifina da mahaifiyata domin na fanshi rayuwarka. To don haka abun mu'minai babu wani wanda yake da kima a cikin bayi sama da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka wannan shiya za ka ga suna furta irin wannan kalima ga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya faɗa ga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa fidaka abi wa ummi ma taqulu baina takbiri wal qira'a ya rasulullah. Yace ya Manzon Allah zan iya bada mahaifina da mahaifiyata dan na fanshi rayuwarka, iskatuka baina takbiri wal qira'a ma taqulu ma za ta ku. Yace ya Manzon Allah wai kawaicin da kake tsakanin takbiratul ihram da kuma fara karatun sallah ne kake faɗa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana masa cewa ga iya abinda nake faɗa, ita ce du'a ul istifta, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al mashriq wal maghrib, har izuwa karshen ta. Don haka a wannan hadisi kenan ke akwai wannan lafazi na cewa fidaka abi wa ummi, haka manzanjiya suke faɗa ma Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
Sai malam kamar yanzu mutum ne da wani kokon na jarabawa ne ma aiki wannan. Sai ki ce sai ya samu aiki na zama ko aiki shi.
Wai a jarabawa mutum yayi alkish. Shine ma'ana yayi kirishe. Kuma aka yi dace ya samu wannan jarabawar. Kuma ya ci gaba da aiki. Shi ne wannan kirishe da ya yi haramun ne, an gane ko? Abu ne wanda yake na haramun, amma kuma bai bata ba duk abin da zai biyo bayan na aikin shi da ya yi. Wannan shahadar shi ba a kiranta shahadatu zuwa, domin ya yi karatu ya biyo mataki har ya zo wannan, akan hanya ya samu wannan kuskure. Amma a ce abin da baka yi ba ka je ka nemo shahada ka nuna cewa ka yi, to wannan shine ake kira shahadatu zuhur. idan mutum ya gwada shahadatu zuhur aka dauke shi a matsayin ma'aikaci duk albashin da zai karba haramun ne amma shi tirishi haramun ne saboda ita jarrabawa amana ce amana ce iya abin da ka sani kake ganin cewa shine amsar tambayar da aka maka ita zaka rubuta amma maganar kai satar jarrabawa wannan haramun kenan wannan laifi ne wanda yake babba tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zama wajibi akan wanda ya aikata haka cewa gaba ba zai koma yi ba amma wannan kuma baya nuna haramcin duk abin da zai biyo baya kenan na aiki da ya samu akan wani saboda shi wannan jarrabawa gwada shi ne za a yi ayi a gani ya iya ko bai iya ba ita kuma jarrabawa kanta in dai na daukan aiki ne ba haka ba ake cewa ku zo a jarraba ku sai kun gabatar da wani dosi a ga kun cancanta kenan sai an gabatar da wasu takardu he kana da waɗannan takardu kenan za a baka damar shiga ɗakin jarrabawa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna cikin babu shafa'a baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa wato na hukunce-hukuncen ceto ko kuma na al'amarin wato ceto kamar yadda bayani ya gabata lafazin ashafa'a an ciro shi ne daga ashafu lafazin ashafu ɓiddul witr wato kishiya ne na al-witr kenan abu wanda yake da ɗan uwa az-zawj shine ake kira ashaf kamar yanda a larabci idan aka ce ashafa'a shine malamai suke cewa al-wasilatu wa talab al-wasilatu wa talab wato shine kama kafa da wani abu da nema wato domin cimma wani guri wani abu kenan da aka sa gaba a shar'ance idan aka ce ashafa'a shine malamai suke cewa at-tawassulu lil ghairi bi jalabi manfa'atin aw dafi'i madarra wato ka zame ma wani tsani domin janyo masa wani amfani ko kuma ije masa wani tsanani da cutarwa wannan kenan yana iya ɗaukan ma'ana game da ceto wanda yake kasancewa tsakanin bayi junansu da juna an gane ko at-tawassulu lil ghairi bi jalbi manfa'atin aw dafi'i madarra kamar yanda misali kana da buƙatar wani abu to sai kasance baka da huskar da zaka tunkari mai wannan abu ya maka kenan kasan da cewa gawa ne yana da fuska yana da alfarma a gunsa kenan zaka iya biyowa ta kanshi shi ya nema maka shafa'a a gun wannan cewa a biya maka buƙatar ka ko kuma kasancewar wani abu ne wanda yake na tsanani na cutarwa wanda kana tawakkuinsa baka da ikon da za a iya juyar maka da wannan abu to anan kana iya neman alfarma wani ya zama tutsani kenan a yafe maka wannan abu wanda yake na cutarwa kenan shine ake kira da ashafa'a to illa kasancewar duk wanda yayi shafa'a in dai akan abu ne wanda yake kyakkyawa wanda ya halatta a shar'ance to ya tabbata cewa yana da sakamakon lada abun Allah subhanahu wata'ala akan wannan shafa'a dai in kwa akan abin da bai halatta bane to mutum ya tabbata cewa yana da kaso na zulmi kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratul nisa man yashfa'a shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibu minha wa man yashfa'a shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflu minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita amma wace shafa'a ce malam yake nihi a nan wato shine ceto wanda ke kasancewa a ranar kiyama wanda ma'anarsa shine kamar yadda malamai suke faɗa su'alul lahi tajawuza anidh-dhunubi wal athami lil ghayr rangon Allah subhanahu wa ta'ala rangwami da yafiya wato game da zanubban wani da laifukansa bawa ne an wayi gari kiyama ya zo da manya-manyan laifuka waɗanda za su iya hallakar da shi su dosa shi a cikin wutar jahannama to Ubangiji subhanahu wa ta'ala don karamcinsa da fadlarsa sai ya ba wasu daga cikin salihan bayi izinin su ceci shi wannan mai laifi a yafe masa a kauda kai a yi masa rangwame game da laifin shi a kai shi aljanna wannan shine ma'anar ceto abun Allah kenan su'alullahi tajawuza 'anil dhunubi wal athami lil ghayr roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wato rangwame da yafiya game da zunubai da laifuka da wani bayani ya gabata kamar yanda malam ya zo mana da ayoyi waɗanda suke tabbatar mana da hakikanin ceto da kuma yanda shi ceto a ranar kiyama baya tabbata sai da wasu sharuɗa wanda aya ta farko kamar yanda bayani ya gabata akan ta shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun Ubangiji ta'ala yake cewa wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim wato ka gargadi mutanen da suke jin tsoron tara zuwa ga Ubangijinsu a ranar kiyama ka galgade su da wannan alkur'ani da muka saukar maka lafazin anzir kamar yadda bayani ya gabata an ciro shi ne daga al-inzar al-inzar shine al-i'lamu ma'a takwif sanarwa tare da manzo shine a nan Ubangiji ta'ala yake faɗa ga manzansa ka galgadi mutanen da suke jin tsoron tara su gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama ka galgade su da wannan alqur'ani laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi mutanen da sun yi sani sun tabbatar da cewa ba su da wani masoyi da zai ji bunci lamarin su a wannan yini wala shafi'un ko wani mai ceto min dunihi in ba Ubangijin da ya halicce su ba kaga a takaice wannan aya tana tabbatar mana cewa ceto gaba ɗayansa mallaka ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin a ranar kiyama ba wani wanda ya isa ya ceci wani sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ke da mallakar ceto shi yake ba da ceto ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa don haka wannan aya tana nuna mana duk wanda ya nemi ceto a ranar kiyama a gun wani ba Allah ba to wannan ya kuskure maganar ka kama wani wai da sunan cewa ya cece ka a ranar kiyama to ka kuskure in ma har zaka nemi ceto to ka roki Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da ceton masu ceto a ranar kiyama to ina ga masu faɗa cewa wai manzon Allah ka cece ni ba manzon Allah zaka nemi cewa ya cece ka a Allah zaka roka ya Allah ka sa ni cikin ceton manzonka ya Allah ka sa manzonka ya cece ni wannan addu'a ce kai ka roki Ubangijinka cewa ya saka ka a cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ceta amma ba zaka nemi cewa shi manzon Allah ya cece ka a sai dai ka roki Allah ya saka cikin ceton manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam saboda ceto mallaka ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda anan yace laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi ba su da wani masoyi da zai ji bunci da mazan su ko wani mai ceto kuma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala haka aya ta biyu da malam ya zo da ita fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu zumar qul lillahi shafa'atu jami'a fada musu ceto gaba ɗayansa na Allah ne Allahu anan lil mulk ma'ana mallakarsa ne baya tarayya da kowa baya tarayya da komai abu ne wanda yake mulkin shi kuma ba wanda ya isa ya masa karan tsaye an gane ku sai wanda ya ga dama ya ɗauka ya ba don haka masu kama wasu cewa da sunansu cece su a ranar kiyama wannan sun kuskure kamar yanda mushrikan jiya suna bauta ma gumaka a sunan cewa wai su ne za su cece su a ranar kiyama. Kamar yadda Allah ya ambata mana a can cikin suratu Yunus, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna indallah. Ubangiji ta'ala ya ce mushrikai suna bauta ma wani ba Allah ba, ma la yadurruhum, abinda bai isa bai cutar da su in har ba su bauta masa ba, wa la yanfa'uhum, kuma bai isa bai amfanar da su in har sun bauta masa. Idan an tambaye su me yasa kuke bauta ma wani ba Allah ba, alhali kun tabbata gumakan nan naku ba sa kashewa, ba sa rayawa, ba sa azurtawa, ba sa talautawa, ba sa janyo amfani, ba sa ije tsanani ko yayi shi, me yasa kuke bauta musu? Sai su ce ha'ula'i shufa'auna indallah, waɗannan gumaka su ne masu ceton mu abun Allah, mu muna bauta musu ne kadai don su cece mu abun Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan ita ce hujja ta mushrikan jiya, amma akan haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kafirtar da su, saboda ba wanda ya isa ya cece wani a ranar kiyama sai wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi izini. To haka su ma waɗanda suke na yau za ka samu wasu sun riƙi wani salihin bawa ko kuma wanda ake da'awar nagarta gare shi, wai a matsayin cewa shi ne tsani tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala, idan suna da wata bukata za su biyo ta kanshi, shi ne zai nema musu alfarma agun Allah subhanahu wa ta'ala ya biya musu bukata, kuma shi ne wai matsayin wanda zai cece su a ranar kiyama. Don haka anan ya ce mana kullillahi shafa'atu jami'a, faɗa musu ceto gaba ɗayansa na Allah ne, shi yake da mallakar shi, baya tarayya da kowa, baya tarayya da komai. Haka in ka koma can cikin wato cikin suratu Zukhruf, Ubangiji ta'ala na faɗa wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. واتو وانت سكي بوتا ما ونبا الله با باسا إيا ملكا مسجيتو. أغالك ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة وانت مشركي سكي بوتا ما كنن نقمكا ba sa iya mallakar ceto ga wanda yake bauta musu min dunihi in ba Allah ba, Allah shi kadai ne yake iya bada ceton bawa. Sai ya ce illa man shahida bil haqqi, sai dai wanda ya shaida da gaskiya, ita ce kalimatu shahada, wa hum ya'lamuna, kuma alhali sun sani ma'anar ita abin da ta kunsa. To shine malam sai zo mana da aya ta uku fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul baqara, man zallazi yashfa'u innahu illa bi idni. Ubangiji ta'ala yace ai babu wani wanda zai cece wani abun Allah subhanahu wa ta'ala illa bi idni, sai bayan samun izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda ita wannan aya tana nuna mana ɗaya daga cikin sharuɗa na ceto, sharadin ceto a ranar kiyama samun izini na Ubangiji subhanahu wata'ala ga shi wanda zai yi ceta, shine yace man zallazi yashfa'u indahu, ai la ahada yashfa'u inda Allah azza wa jalla yawmal kiyamati illa bi iznihi, ai illa min ba'di wujudil izni min Allah subhanahu wata'ala. Babu wani wanda zai ceci wani a ranar kiyama sai bayan samun izini na Ubangiji subhanahu wata'ala ga shi wanda zai yi ceta. Kenan iznullahi ta'ala da shafi, samun izini na Ubangiji ta'ala ga shi wanda zai ce ta. Haka in ka koma farkon suratu Yunus, Ubangiji ta'ala na faɗa ma min shafi'in illa min ba'di izni, babu wani mai ceto a ranar kiyama sai bayan samun izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka kenan Allah babu wani wanda ya isa ya yi bugun gaba a ranar kiyama ya ceci wanda yake so ba tare da izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka ka tabbatar da cewa wannan shine sharadi na farko, duk wanda zai yi ceto kenan sai an bashi izini, wanda ba a bashi izinin yin ceto to bai isa bai ceci wani. Sannan malam yazo da aya ta gaba fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. Ubangiji ta'ala yace wa kam min malakin fis samawati, duk mala'ikun da suke cikin sammai duk yawan su. Ubangiji ta'ala yace la tughni shafa'atuhum shay'an, cetan su baya amfanar da komai illa min ba'di an ya'zana Allah, sai bayan Allah ya ba su izinin yin ceto liman ya sha'u, ga wanda yake son ya ba izinin, wayar da kuma ya yarda da shi wanda za a cita. A dunkule ita wannan aya ta jimlace mana waɗannan sharuɗa guda biyu na ceto. Sharadi na farko shine iznullahi azza wa jalla lishafi, izini na Allah subhanahu wa ta'ala ga shi wanda zai yi ceto. Sharadi na biyu shine kenan ridallahi azza wa jalla anil mashhuri lahu an yushfa, samun yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala dangane da shi wanda za a cita kin, shine yace illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha, sai bayan Allah ya ba da izini ga wanda yake so ya ba izinin yin ceto, wayar da kuma ya yarda da shi wanda za a cita. Wanda wannan sharadi na biyu ayat da take tabbatar da shi ayat da ke cikin suratul anbiya, fadar Ubangiji ta'ala wala yashfa'una illa liman irtaba, mala'iku ba sa ceton kowa abun Allah subhanahu wa ta'ala sai wanda Allah ya yarda a ceta, sai wanda Allah ya yarda a ceta. Koda an baka izinin yin ceto to ba wanda kaga dama ba zaka ceta, sai wanda Allah ya yarda a cece shi zaka ceta, kamar yana karin bayani zai zo. Don haka ita wannan aya kenan ta jimlace mana waɗannan sharuɗa guda biyu na ceto, kenan samun izini na Ubangiji ta'ala ga shi wanda zai yi ceto. Sharadi na biyu yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da shi wanda za a ceto. Haka in ka koma cikin suratu Faha, Ubangiji ta'ala na faɗa yawma idhilla tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Yinin alkiyama yini ne wanda ceton masu ceto baya amfani sai ga wanda Allah ya bashi izinin yin ceto, kuma ya yarda da fadar shi wanda za a ceta ki. Shi ne malam ya zo da wannan aya, kenan ceto ba wani abu bane karazibi a ranar kiyama, yana da sharuɗa. Sannan malam ya zo da aya ta gaba wanda ita ce za mu tashi kenan darasinmu na yau. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ulidu alladhina za'amtum min duni allahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min shirkin wa ma lahum min wa ma lahum minhum min zahira wala tanfa'u ash-shafa'atu indahu illa liman adhina lah hatta idha fusi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum قالوا الحق وهو العلي الكبير. Wato malam Allah yaji kansa na fada shine yake cewa wa qauluhu, da fadar Ubangiji mai girma da daukaka, ulidu alladhina za'amtum min dunillahi, Ubangiji ta'ala yace ce da mushrikai ku kirayi waɗanda kuka rai cewa alloli ne min dunillahi, kuma bayan Allah mahaliccin kowa da komai, ma'ana ku kiraye su su kawo muku agashi akan wani amfani da kuke famar ya iso gare ku ko ije wani tsanani ko yaye shi wanda ya same ku. Shine Allah ya ce kulidu allazina za'amtu min dunillahi, ce da su ku kirayi waɗanda kuka rai cewa alloli ne kuna bauta musu koma bayan Allah domin su kawo muku agaji. Ubangiji ta'ala ya ce la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi, duk wani wanda ake bauta ma koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba sa iya mallakar ko kuma ba su da mallakar daidai da nauyin jinkiya shi fis samawati a cikin sammai bakwai wal ardi wala fil ardi ko a cikin kasai bakwai gaba daya, duk wani da ka sani da ake sarrafa masa ibada ake bauta masa aka rike shi a matsayin Allah kuma bayan Ubangiji mahaliccin kowa da komai, babu wanda yake da mallakar daidai da nauyin jinkiya shi. Idan aka ce zarra shine jinkiya shi, kuma in aka ce zarra idan ka bude taga ta inda hasken rana yake shigowa, zaka ga wata kura tana tashi. To wannan kura wanda baka isa baka kama ta da hannunka ita ce ake kira zarra, kamar yadda wasu malamai suka faɗa. Daidai da wannan akan sanya misali ne a wajen kankantar abu. Kankantar abu, komin kankantarsa, kamar yadda can yace wa in taku mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibi. Kamar yadda yace wa naqul mawazina liqisda liyawmil qiyamati fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Ko kuma can da yace wa in taku hasanatan yudaifha wa yuti min ladunhu ajran azima. Duk da cewa babu mahallin shahid daga cikin waɗannan ayoyi, a takaice dai zarra kenan abu ne wanda yake ya kai makura a wajen kankanta. Allah yakan buga misali da shi, shi ne a nan ya ce layin da kula da tsakanin zarra, ya ce ba su da mallakar daidai da nauyin jinkiya shi fi samawati a cikin sammai wala fil ardi ko a cikin ƙasai. Sai ya ce wa ma lahum fihima min shirki, kuma ba su da wata tarayya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da halittun da suke cikin sammai da ƙasai. Wa ma lahu minhum min zahir, kuma Ubangiji ta'ala ba shi da wani mai taimako mai agaji daga cikinsu, ma'ana ba wanda ya kama ma Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la, ceton masu ceto ba sa amfanar kowa a gun Allah subhanahu wa ta'ala sai wanda Allah ya bashi izini. Wannan aya malam ya zo da ita kamar yadda anan Abul Abbas shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyya Allah ya ji kansa yake cewa, kamar yadda malam ya faɗa, qala Abul Abbas nafa Allahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihi al-mushrikun. A wannan ayoyi Ubangiji ta'ala ya kore dukkan abinda mushrikai suke ratayuwa da shi, amma siwahu ga abinda ba shi ba, ma'ana dukkan abinda mushrikai suke ratayuwa da shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kore shi. Fanafa an yakuna li ghairihi mulkun, Ubangiji ta'ala ya kore kasancewar a ce wani yana da mallakar wani abu ba shi ba. Idan ka ɗauka ka fitar da sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakaninsu me ya rage? Ba abin da ya rage. To saman bakwai da abin da yake ƙasan bakwai da abin da ke tsakaninsu gaba ɗaya mallaka ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga a nan kenan fanafa an yakuna li ghairihi mulkun, Allah ya kore babu wani wanda yake da mulkin wani abu a cikin sama ko a cikin ƙasa in banda shi. Kinan abinda yake naka shine zaka iya gwandagi da shi, zaka iya ba wanda ka so. To abinda baka da shi zaka iya bayar da shi? Larabawa suna faɗa faqidu shay'i la yu'ti, wanda bai yada abu ai ba yanda za a iya bada. To anan shine yace la yamliku na mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi, ba su da mallakar daidai da nauyin jinkiya shi a cikin saman bakwai ko a cikin ƙasan bakwai. Shine anan malam yace fanafa an yakuna li ghairihi mulkun, Allah ya kore wato kasancewar a ce wani yana da mallakar wani abu a cikin sama ko a cikin ƙasa in banda shi. Sai yace au qisdun minhu, ko kuma wani kaso wato daga cikinsa. Shin akwai wani wanda yake da tarayya da Ubangiji subhanahu wataala a cikin abin da ke cikin sammai ko abin da yake cikin ƙasai? Allah baya tarayya da kowa, baya tarayya da komai, kamar yadda ya faɗa am lahum shirkun fis samawat ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Sai ya ce aw yakuna aunan lillahi, ko kuma ya kasance wato mai taimako ne da agaji ga Allah, ma'ana ya taimaka ma Allah, ya agaza masa a lokacin da zai halicci halittu saman bakwai da ƙasan bakwai. Alhali ko Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba shi da wani mataimaki, kamar yadda ya faɗa wa kulli alhamdulillahi allazi لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا dan haka anan yace wa ma lahu minhum min zahir zahir shine ay mu'in wanda zai taimaka maka ya agaza maka to anan ubangiji ta'ala ya kore cewa babu wani fon da ya taimaka masa a lokacin da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke cikin su shine malam sai yace wa lam yabqa illa shafa'a ba abin da ya rage sai ceto fa bayyana kuma ubangiji ta'ala ya bayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu wato ba ceton masu ceto ba wanda zai amfana sai wanda Allah illa liman adina lahu rabb sai wanda Allah ya bada izinin a cece shi sai wanda Allah ya bashi izinin yin ceto sannan zai ceto ceton sai ya amfani to dan haka kamar yanda malaman suke faɗa ita wannan aya kenan hali ne mataki ne guda hudu hali wanda yake na farko kenan ya kasance abu mallakar kai idan abu kana da mallakar shi to dole za a zo gunka a nema kuma idan aka nema a gunka sai wanda kaga dama zaka ba wanda kaga dama kuma ka hana wanda ba shi da abu shin a zo gunsa a nema ba maganar a zo a nema to anan Allah yana nuna mana cewa duk wani wanda ake bauta ma kuma bayan sa bashi da mallakar daidai da jinkiya shi a cikin saman bakwai ko a cikin kasan bakwai kidan anan su waɗanda ake bauta ma kuma bayan Allah subhanahu wataala da ake neman ceto a gunsu kaga wannan ana neman abin da ba su da shi ba su isa su ceci wani ita ko ibada da ake yin ta ana yin ibada domin neman janyo amfani ko iji tsanani ko yayi shi makasudin ibada kenan ya zamanto shi wanda kake bauta ma zai iya amfanar da kai ko kuma zai iji ma tsanani ko yayi maka wanda wannan kuma abu ne wanda yake mallakar Allah subhanahu wataala ibadar da muke muna yin ibada da kwadayin Allah ya shigar da mu aljanna a ranar kiyama kaga wannan wani amfani ne muke nema Allah ya janyo mana shi shine ya mana dace da gidan aljanna kuma muna ibada ne da sunan ubangiji ta'ala ya kare mu game da azabar wuta kamar yanda ya faɗa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in kamar yanda ya faɗa wad'uhu khawfan wa tama'a to dan haka anan sai yace la yamdi kuna misqala dharratin fis samawati wala fil ardi kenan hali na farko su waɗanda ake nema abun su ba su da mallakar dede da jinkiya shi a cikin saman bakwai ko a ƙasan bakwai kenan ba mallakar su bane to in wannan hali na farko ya koru to shine sai a nema ga hali na biyu in ma abu ba naka bane to ya zamanto kana da kaso a cikin kana da tarayya kenan in abu ba naka bane naku ne in naku ne kenan kana da kaso kai ma kana iya cewa to aka sanka a bawa da kaza to anan sai ya ce wa malahum fihi ma min shirki ba su da tarayya da ubangiji subhanahu wataala game da abin da yake cikin saman bakwai da kasan bakwai ba wanda yake da tarayya babu wani wanda yake da kaso tunda ya ce lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna sai ya ce wa malahum fihi ma min shirki ba su da wata tarayya da Allah fihi ma a cikin abin da yake cikin saman bakwai da kasan bakwai to su waɗanda ake bauta ma ba nasu bane kuma ba nasu bane ba su ba suke da mallakar abun kuma ba su da tarayya kenan sai a dawo hali na uku hali na uku shi mai abun in har ka kama masa ka taimaka masa to anan kana da wata minna a kan shi kenan in ka nemi wata alhurma yakan iya ɗauka ya baka saboda me yasa kana da abin da zaka iya gora masa domin ka kama masa to anan Allah sai ya ce wa ma lahu minhum min zahir ba shi da wani mai taimako wato daga cikin su ma'ana ba wanda ya kagaza ma ubangiji subhanahu wataala kenan in waɗannan hali uku sun koru abu na farko dai kai ba naka bane ba abu na biyu ba naku bane bakka da tarayya a ciki, abu na uku kai baka taimaka ma ba mutuma balantana ka ce kana da abin da zaka gora masa in ka zo ka nemi ya baka yana iya badawa. Kenan sai mi ya rage hali na hudu. Hali na hudu shine kai lallashi ka nemi alhurma. An gane ko ka nemi alhurma. Shine sai yace wala tanfa'u shafa'atu innahu illa liman azilala. Ceton masu ceto ba zai amfani kowa a gun Allah subhanahu wata'ala sai ga wanda shi Allah ya ba izini. Kenan sai wanda Allah ya ba shi izinin yin ceton zai ceton. Shine yace anan fa bayyana Allah ya bayyana annaha in shi ceto la tanfa'u ba zai ceci waɗanda za a ceta illa liman azina lahu rabb sai wanda Allah ya ba shi izinin yin ceta. Sai yace kama qala ta'ala kamar yanda Allah ya faɗa wala yashfa'una illa liman irtaba wato mala'iku ba za su ceci kowa a ranar kiyama sai wanda Allah ya yadda da shi a cece shi sannan in an cece shi cecen zai yi amfani. Kenan kaga anan wato duk wani wanda ya riki wani a matsayin cewa shine zai cece shi a ranar kiyama to yayi a banza. Saboda dai Allah shi yake da mallakar saman bakwai da ƙasan bakwai gaba ɗaya nashi. Kuma bayyana tarayya da kowa, kuma babu wanda ya agaza masa. Kenan abin da ya rage sai dai ka nemi alhurma. Alhurma kuma Allah ba zai babu wanda ya isa sai wanda Allah ya ba da izinin a cece shi. Sai wanda Allah ya ba shi izinin. Izinin kuma shi wanda aka ba ba zai cece ba wanda ya ga dama sai wanda Allah ya yarda da shi a cece shi. Shine yace wala yashfa'una illa liman irtaba. Ba za su ceci kowa sai wanda Allah ya yarda a ceta. Sai yace fa hadhihi shafa'a. Shi wannan ceto allati yadhunnuha al-mushrikuna wanda mushrikai suke zato hiya muntafiyatun yawm al-qiyama wannan ceto ne wanda yake ya kuru a ranar kiyama. Kamar yadda suke cewa ha'ula'i shufa'a'una inda Allah waɗannan gumaka su ne masu ceton mu a gun Allah to wannan ceto ne wanda yake shafa'a ce muntafiya. Daman shafa'a kala biyu ce, akwai ash-shafa'atul maqbula sannan akwai ash-shafa'atul mardula ko kuma ka ce ash-shafa'atul mutabatta da kuma ash-shafa'atul manfiya. To shi wannan ceto nasu ceto ne wanda yake kenan muntafiya. Shine malamin yace fa hadhihi ash-shafa'a wannan ceto allati yadhunnuha al-mushrikuna wanda mushrikai suke zato cewa wai gumakansu za su cece su a ranar kiyama da waɗanda suka riki wasu salihan bayi da sunan cewa wai su ne za su cece su a ranar kiyama. Malam yace hiya muntafiyatu yawmal kiyama wannan ceto ne wanda yake ya kuru a ranar kiyama. Kama da fahal qur'an kamar yanda nassi na alqur'ani shine ya kore wannan ceto nasu. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin annahu ya'ti fayasjudu li rabbihi wa yahmaduhu cewa a ranar kiyama maza Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo kalkashin al'arshin ubangijinsa ya fadi ya yi sujada ga ubangijinsa wa yahmaduhu ya yabi ubangijinsa da yabon da Allah bai taba lakanta ma wani bawa daga cikin bayinsa. La yabda'u bi shafa'ati awwala maza Allah baya farawa da neman ceto a farko kamar yanda yake cikin hadisin. A ranar kiyama idan tsayuwa ta yi tsayuwa lokacin da aka kusanto da kwallon rana daidai da kawunan jama'a jibi ya haɗa bayi wani ya zo masa idansa wani ya zo masa gwiwa wani ya zo masa maɗaurin wando wani jibi ya masa lizzari. A lokacin nan jama'a za su faɗa junansu da juna mu je gun babanmu annabi Adam ya nema mana ceto a gun ubangijinmu a raba hukunci kowa ya san makomarsa. A lokacin nan gaba ɗayan jama'a za su je gun annabi Adam alaihi salam a jinjina masa cewa shi ne farkon halitta daga cikin bayi shi ne wanda Allah ya halicce shi da hannunsa ya busa masa rai daga cikin rayukan da ya halitta ya zaunar da shi gidan aljanna. Za su ce ya Adam ka cece mu gun ubangijinmu a raba hukunci kowa ya san makomarsa. Annabi Adam zai faɗa cewa nafsi nafsi a yau ni ma ta kaina nake domin na ci itaciyar da Ubangiji na ya halini da ci, don haka ba zan iya ba ku wuce gaba ku je wajen Annabi Nuhu, shi ko zai iya? Idan aka je wajen Annabi Nuhu alaihi salamu aka jinjina masa, shi ma zai nuna kasawarsa da gajiyawarsa, ya ba da uzurin cewa ya yi addu’a Allah ya hallakar da duniya, don haka shi ma yau ta kansa yake. Sai ce ku wuce wajen Annabi Ibrahim. Idan aka je wajen Annabi Ibrahim alaihi salamu aka jinjina masa, shi ma sai ya nuna kasawar shi da gajiyawarsa, ya nuna cewa ba zai iya ba ku wuce wajen Annabi Musa, shi ko zai iya? Idan aka je wajen Annabi Musa alaihi salamu, shi ma aka jinjina masa, shi ma sai ya nuna kasawarsa da gajiyawarsa, sai ce ku wuce wajen Annabi Isa alaihi salam. Idan aka je wajen Annabi Isa alaihi salam, shi ma sai ya nuna ta kansa yake, shi da aka maida shi a matsayin Allah, shi da mahaifiyarsa ana bauta masa, shi ma ba zai iya ba, sai ce ku wuce wajen Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. A ƙarshe gunsa za a je. Idan aka je gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, annahu ya'ti fa yasjudu li rabbihi wa yahmadu, sai ya ce ana laha ana laha. A lokacin nan sai ya zo ya faɗi ƙarƙashin al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya yi sujada ga Ubangijinsa, wa yahmaduhu, yabo Ubangijinsa. Allah zai gudanar da wani yabo a kan harshen Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, yaban da Allah bai taɓa lakanta ma wani bawa daga cikin bayinsa. Idan ya yabo Ubangijinsa ya jinjina masa, a lokacin nan sun mai yuƙalu lahu, sai a ce masa irfa'a ra'asak, dago kanka, wa qul yusma, faɗi duk abin da za ka faɗa za a saurara maka, wa sadtuquda, roƙi duk abin da kake so za a baka, washfa tushaffa, nemi ceton duk wanda kake so za a karɓi cetonka. Shine anan malam ya ce la yabda'u bi shafa'ati awwalan, a farko baya farawa da ceto. Kaga inda a ce wani yana da mallakar ceto a ranar kiyama, lokacin da aka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma kafin haka lokacin da aka zo gun Annabi Adam alaihi salam, sai ya ce to kuje na cece ku. Kaga Annabi Adam ya nuna ba zai iya ba, aka je wajen Annabi Nuhu shi ma ya nuna ba zai iya ba, aka je wajen Annabi Ibrahim, aka je wajen Annabi Musa, aka je wajen Annabi Isa, gaba ɗayansu suka nuna cewa ba za su iya ba. Kuma waɗannan fa su ne ake kira ulul azmi minar rusul, Annabi Nuhu da Annabi Ibrahim da Annabi Musa da Annabi Isa da shi fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Shi ma da aka zo gunsa ba caye ba kuje na cece ku, a zuwa yayi ya faɗi karkashin al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yayi sujada, yayi yabo Ubangijinsa, aka ce dago kanka, faɗi duk abin da za ka faɗa za a saurara maka, roƙi duk abin da kake so za a baka, nemi ceton duk wanda kake so za a karɓi cetonka. Kaga kenan ceto mallakar Allah ne, kuma ba wanda zai yi ceto sai da izinin Allah. Kaga a nan izini ne aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin ceton. To a nan hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk darajar da Allah ya masa, duk matsayin da Allah ya masa, duk kusacin shi da Ubangijinsa, bai isa ba ya ceci wani a ranar kiyama sai idan Allah ya bashi izini. To haka wani ya zo ya ce kawai zai bugi gaba ya ceci mabiyan shi a ranar kiyama? Don haka a nan shi ne sai, wato shi ne malam ya zo mana da wannan hadisi. Kenan kaga a nan ceton da mushrikai suke nema a gun allolinsu, ceto ne wanda yake kurare a ranar kiyama, bayan da za a yi su cece su. Duk wani ba Allah ba, idan ka kama kana bauta masa, ba yanda za a iya cece ka a ranar kiyama. Ceto a hannun Allah yake, shi yake bada shi ga wanda ya so. Shi ne malam sai ya zo da hadisin da wa qala Abu Hurairata lahu sallallahu alaihi wasallam, wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wata rana ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace man as'adun nasi bi shafa'atika, yace ya manzon Allah, wai wane ne yafi dacewa game da samun cetonka a ranar kiyama, ma'ana a cikin mutane wane ne yafi rabauta game da samun cetonka a ranar kiyama? A lokacin da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, yama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan tambaya manzon Allah sai yake cewa laqad kuntu aqulu Allah yas'alani ahadun ghayruka anhu yace wallahi ya Abu Huraira nayi zatan dama babu wani wanda zai muni wannan tambaya din ba kai ba lima aramin hirsika alal ilmi saboda naga cewa kai mutun ne mai kwatan ilimi daman nayi zatan babu wani wanda zai muni wannan tambaya din banda kai saboda kai mutun ne mai kwatai akan neman ilimi manzo Allah sai yace masa as'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi wanda yafi kowa dacewa ko kuma rabauta game da samun ceto na shine yace mutumin da ya faɗi la ilaha illa Allah khalisan min qalbi hali yana bi tsarkake ta da zuciyarsa mutumin da ya faɗi la ilaha illa Allah da harshensa ya kudirce ma'anarta da zuciyarsa ya tsarkake ta to wannan shine zai rabauta da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a ranar kiyama dan haka shine anan malam sai yace fatilka shafa'atu li ahli al-ikhlasi bi iznillah wannan ceto a ranar kiyama wato yake banta ne ga masu tauhidi an gane ko masu ikhlasi da iznin Allah su kadai ne za su samu ceto a ranar kiyama sai yace wala takunu liman ashraka billahi ceto a ranar kiyama ceton manzon Allah ba zai kasance ba ga duk wanda yake hada bautar Allah da wani duk wanda ya mutu yana shirka to Allah ba zai sanya shi ba cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda anan cewa man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi duk wanda ya faɗi la ilaha illa Allah yana bi tsarkake ta da zuciyarsa kaga munafikai ba sa ciki me yasa saboda su sun faɗi la ilaha illa Allah da harshe amma sun koye kafirci a cikin zukatansu haka su ma mushrikai ba sa ciki me yasa saboda ba su tsarkake la ilaha illa Allah da zuciyarsu suna bauta ma Allah kuma suna bauta ma wani ba shi ba ko kuma kwata kwata wasu mushrikan wani ba Allah ba suke bauta ba an gane ko da wanda yake bauta ma wani can daban baya bautar Allah sunan shi mushriki da wanda yake hada bautar Allah da ta wani shi ma sunan shi mushriki gaba ɗayan su ba sa cikin wannan ceto kamar yanda hadisi na cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li kulli nabiyyin da'watun mustajaba kowane annabi daga cikin annaba wanda Allah ya aiko yana da addu'a karbabba manzo Allah yace fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu kowane annabi yayi gaggawa yayi addu'ar an amsa masa sai yace wa inni khtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyama kusan da cewa ni na koye addu'ata dan ceton al'ummata a ranar kiyama sai ce fa hiya na'ilatul insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a ceto na a ranar kiyama sai ya hada duk wanda ya mutu daga cikin al'ummata baya shirka duk wanda ya mutu baya shirka komin girman laifinsa komin girman zunubinsa to Allah sai ya saka shi a cikin ceton masu ceto Allah sai ya saka shi a cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko shekara nawa yayi a wuta to a ƙarshe sai an fitar da shi an kai shi aljanna amma sharadi ya zamanto mutun ya mutu baya shirka duk wanda ya mutu yana shirka Allah ya haramta masa aljanna kamar yanda yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa qawluhu ta'ala innahu man yushriku billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ كما كبر هنا من ظن الله صلى الله عليه وسلم كيف أنه من مات يشرك بالله عز وجل دخل النار أو كما قال دو وان دي موت ينا حد أبو تر الله دون تومكو مرسي تشيوتا الله يكاريم شين عنا ما لن يتشي فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله وانن تشيتو نماس تشيتو أران الكيامة ياكي بانت غماسو ikhlasi masu yi dan Allah masu tauhidi shi ma kuma da izinin Allah domin anan manzon Allah sai da aka bashi izini yace wala takunu liman ashraka billahi kuma baya kasancewa ga wanda ya hada bautar Allah da wani domin duk wanda yake shirka Allah ba zai yarda da shi ba balantana ya bada aice da shi kina wanda Allah yake yarda a cece su sai masu tauhidi duk wani mushriki Allah ba zai yarda ba a cece shi kina anan mu gane ko da shi wanda zai yi ceton an ba shi izinin ya yi ceto to ba wanda ya ga dama zai ce ta sai wanda Allah ya yarda a cece shi kenan mai tauhidi wanda ya mutu akan tauhidi kamar yanda yake wala yashfa'una illa liman irtaba kamar yanda ya faɗa wa radiyallahu qawla kamar yanda ya faɗa illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai yace wa haqiqatuhu malam yace haqiqalin ceto annallaha subhanahu lalle ubangiji mai tsarkin zati huwa allazi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas shine zai yi kyauta ga masu ikhlasi masu tauhidi sune Allah zai musu wannan kyauta ya ba su ceton wasu fa yaghfiru lahum biwasitati du'a'i man udina lahu an yashfa wato Allah ya gafarta musu laifukansu da kurakuransu wato ta hanyar addu'ar waɗanda aka ba su izinin yin ceto li yukrimahu dan Allah ya karrama shi mai ceton wa yanada maqamal mahmuda kuma ya samu matsayi wanda yake abin yi nan ma da yana bayyana mana hakikanin me ake nihi da ceto kamar yadda bayani ya gabata ceto mallaka ne na Ubangiji subhanahu wataala to shine Allah zai yi kyauta da wannan ceton ga masu ikhlas ma'ana mutanen da suka mutu akan tauhidi amma sun zo da manyan laifuka laifukan da za su iya kai su wuta to Ubangiji ta'ala zai musu wata kyauta mijece kyautar fayaghfiru lahum Allah ya gafarta musu laifukansu biwasitati du'a'i man udina lahu an yashfa da tsarin addu'ar wanda aka bashi izinin ya ce ta wanda aka bashi izinin ya ce ta shine zai roki Allah ya gafarta ma shi wannan bawan mai laifi a yafe masa laifinsa a kau da kai li yukrimahu dan Allah ya karrama shi wanda zai yi ceton a nuna ma bayi cewa wani fa da zai yi ceto yana da matsayi waina lil maqamal mahmuda kuma dan ya samu matsayi wanda yake abin yabo kamar yadda Allah ya ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama wannan alkawali asa an yaba afaka rabbuka maqaman mahmuda shine ash-shafa'atul ukhma Allah zai tsida shi matsayi wanda yake ne yabo a ranar kiyama shine babban ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai wanda wannan ceto yake banta da shi wanda gaba ɗayan waɗannan manyan annabawa waɗannan manzanni sun nuna kasawarsu da gajiyawarsu cewa ba za su iya ba aka zugun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yace zai iya shiga gaba yaje ya fadi karkashin al'arshin Ubangiji subhanahu wataala yayi sujjada ga Ubangijin sa yayi yabesa a ƙarshe aka ce ya dago kansa ya nemi ceton duk wanda yake so za a karɓi ceton sa anan dan Allah ya nuna mana karamci da matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karɓi ceton shi yace ci al'umma a lokacin nan Allah zai zo fagen alkiyama domin rada hukunci tsakanin bayinsa zawwa wanda ta dace da girmansa kamar yadda ya faɗa wa sha'ar rabbuka wal malaku saffan saffa to shine yace li yukrimahu dan Allah ya karrama shi wa yanada maqamal mahmuda kuma ya samu matsayi wanda yake abin yabo sai yace fa shafa'atul lati nafaha alquran cetan da alqurani ya kore ma kana fiha shirkun wato ceton da ke akwai shirka a cikinsa an gane ko ceton da ke akwai shirka a cikinsa shi ne Allah ya kore kamar yadda ya ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'i kenan kamar yadda ya suke faɗa ha'ula'i shufa'a'una inda Allah waɗannan su ne masu cetonmu abun Allah wannan ceto ne wanda akwai shirka a cikinsa duk ceton da ke akwai shirka a cikinsa to Ubangiji ta'ala ya kore shi kamar yadda yace wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la sai yace fa shafa'atu allati nafaha alquran cetan da alqurani ya kore wato shine ma kana fiha shirk cetan da ke akwai shirka don haka yace man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idni da fadar sa ma bi shafi'in illa min ba'di idni dukkan cetan da ke akwai shirka to alqurani ya kore shi sai yace wa lihadha asbata ash-shafa'ata bi idnihi fi mawadhi'a don haka Allah ya tabbatar da ceto a wurare daban-daban wato da izinin sa kamar yadda yace manzon ladhi yashfa'u indahu illa bi idni haka yace wala tanfa'u ash-shafa'atu indahu illa liman adina la haka yace ma min shafi'in illa min ba'di idni haka yace yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adina lahu ar-rahman وردي له قولا هكا يجي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى kenan Allah ya tabbatar da ceto amma ceton baya kasancewa sai bayan samun izini nashi wa qad bayyana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana annaha la takunu illa li ahlil ikhlasi wat tauhid ceto a ranar kiyama baya kasancewa sai ga masu tsarkin niyya masu tauhid waɗanda suka tsarkake ibada saboda Allah suka mutu akan tauhidi to wannan su ne kadai Allah zai shigar da su cikin ceton masu ceto Allah ya sanya mu a cikin su dan haka duk wanda ya mutu yana shirka to Allah ya haramta masa ceton masu ceto kamar yadda ya faɗa fahiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a haka yace ceto na zai hada da duk wanda ya mutu daga cikin al'ummata baya hada bautar Allah da wani haka yace as'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi shine nan malam yace wa qad bayyana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana annaha la takunu ceto baya kasancewa a ranar kiyama illa li ahli al-ikhlasi sai ga masu tsarkin niyya bana waɗanda suka tsarkake ibada saboda Allah wa tauhid waɗanda suke masu tauhidi sai ya ce intaha kalamuhu anan zancen Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wato ya taka burki ya tsaya to dan haka dai a takaice abinda muke so mu gane ceto kada biyu ne kamar yadda malam yayi bayani kenan akwai ash-shafa'atul maqbula ceto wanda yake abin karba kashi na farko kenan na biyu akwai ash-shafa'atul marduda ceto wanda ake watsar da shi wanda ba a karba ko kuma na farkon ka ce ash-shafa'atul musbatta ceto wanda yake tabbatacce na biyu shine ash-shafa'atul marfiya ceto wanda yake kodare kenan ceto wanda yake abin karba kaso kashi na farko kenan shine ceton da ya hada waɗannan sharuɗa guda biyu izinin Allah subhanahu wata'ala ga shi wanda zai yi ceton sharaɗi na biyu samun yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga shi wanda za a ceta kenan duk ceton da ya kunshi waɗannan sharuɗa guda biyu shi ne ake kiran shi a shafa'atul maqbula ko ka kira shi a shafa'atul musbatta kenan ceto wanda yake abin watsarwa wanda ba shi da amfani shi ne wanda ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa guda biyu suka ratse don ba wanda zai ceci wani a ranar kiyama sai da izinin Allah kuma babu wanda za a ceta a ranar kiyama sai wanda Allah ya yarda da shi mushriki Allah ba zai yarda a cece shi ba to dan haka shi wannan ceto kuma kusan ya kai kusan kala takwas shi waɗannan ceton akwai wanda yake banda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tarayya da sauran annabawa da mu'minai a kansa na farko dai akwai ash-shafa'atul uzma babban ceto wanda muka yi bayani dazu wanda manzon Allah zai zo ya fadi karkashin al'arshin Ubangiji subhanahu wata'ala a bashi wannan ceto shine na araba hukunci kowa ya san makomarsa wanda wannan shine ake kira al-maqamul mahmud wanda kullum muna roƙa masa wa ba'asu maqamul mahmudan allazi wa'ada to wannan ceto ash-shafa'atul uzma yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu akwai ceto wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi a ranar kiyama game da wasu mutane wanda idan aka auna ayyukansu na lada da zunubi sai su yi daidai ba wanda ya rinjayi wani wanda shi kuma ka'ida in lada kyawawan ayyuka suka rinjayi zunubi makoma ita ce aljanna in zunubai miyagun ayyuka suka rinjayi kyawawan ayyuka makoma ita ce wuta kamar yadda ya faɗa faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun haka ya faɗa fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya to waɗannan jama'a an zo da su an auna kyawawan ayyuka da miyagun ayyuka sai suka yi daidai ba wanda ya rinjayi wani to waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai nema musu alfarma abun Ubangiji subhanahu wata'ala ya nema musu ceto a yi rangwame a yafe musu a kai su aljanna shi ma wannan ceto ya ke banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan nau'i na uku, akwai ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi game da wasu mutane wanda sun cancanci a kai su wuta kai tsaye, manzon Allah sai ya nemi ceton cewa kar a shigar da su. Sannan na hudu, akwai ceto wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi game da daukaka daraja ta 'yan aljanna a aljanna, domin ita aljanna matsayi ne, bakin gwalgwadon aikinka a nan duniya bakin matsayinka a aljanna. Ko da kun yi tarayyar shiga aljanna, to kowa a wajen matsayi akan bambanta, duk wanda ya fi ka zagewa akan da'a ga Ubangiji subhanahu wata'ala, to matsayin shi ya fi daukaka a gidan aljanna. Sannan na biyar, akwai ceto game da shigar da mutum 70,000 ba tare da hisabi ba aljanna, kuma ba tare da an azabtar da su, wanda shi ma wannan ya ke banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya tabbatar mana cewa daga cikin al'ummarsa akwai mutum 70,000 wanda za a shigar da su aljanna ba tare da an lissafa ayyukansu, ba tare da an azabtar da su ba. Wannan 70,000 kin an lumka masa su 70,000, kamar yadda hadisi yake cikin as-silsila as-sahiha, 70,000 su 70,000 shine miliyar 4 kenan da miliyan 900 adadin waɗanda za a shigar da su aljanna a ranar kiyama, ba tare da hisabi ba, ba tare da an azabtar da su ba. Allah ya sanya mu a cikin su. Sannan nau'i na shidda, akwai ceton da yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine na sauƙaƙa azaba ga wanda ya cancanta a azabtar da shi, kamar yadda ya ce ci amin sa Abu Dalib, wanda da yana tsake-tsakin wutar jahannama, manzon Allah ya nema masa alfarma a gun Ubangiji, aka sauƙaƙa masa, aka fito da shi wani balbali na wutar jahannama, aka dora masa garoshi biyu na wuta a karkashin dugadugansa, kwakwalwarsa na ta falfasa. Manzon Allah ya ce a iya tunanin shi babu wani dan wuta da yake da azaba sama da tashi. Manzon Allah ya ce wallahi shi ne koma bayan 'yan wuta ga azaba. To wannan ceto ne da manzon Allah ya yi na a sauƙaƙa ma amminsa azaba, wannan ceto ya ke banta da shi, amma duk wani kafiri ba a sauƙaƙa masa azaba. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kulla kafur. Sannan ceto wanda yake na bakwai, ceton da zai yi game da ba da izini ga 'yan aljanna su shiga aljanna, domin in an ƙetare su raɗi a ranar kiyama, muminai sun ƙetare su raɗi kuma an tsaida su a kan wata gada, wato an yi kisasi, duk wani wanda ka zalunta an joje, kowa an ba shi haƙƙinsa, kuma an fitar da duk wani ƙyashi da duk wata ƙeta da duk wani rashin zuntuwa daga cikin zukatan muminai, to muminai za su zo ƙofar aljanna, kuma ƙofar aljanna a kulle. Waye isa ya gwangwasa a buɗa? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya faɗa mana a cikin sahihu Muslim, ati babal jannati yawmal qiyamati fa astafti fa yaqulu al khazin man ant fa aqulu muhammad fa yaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Yace zan zo kofar aljanna ranar kiyama na gwangwasa da nemi cewa a buɗa mu, sai mai tsaron aljanna yace kai ko wane ne, sai in ce masa ni ne Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Mai gadin aljanna sai ya ce daman da kai aka bani izinin cewa kar na sake na buɗa ma wani kafin shigarka. To wannan ceto shi ma yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ceto na ƙarshe wanda yana tarayya da sauran annabawa da manzanni wanda da sauran muminai, shine ceto ga waɗanda suke masu manyan laifuka, waɗanda suka zo da manyan laifuka aka kai su wuta, to su ne wannan manzon Allah zai cece su, sauran annabawa za su cece su, sauran muminai za su cece su, mala'iku ma za su yi wannan ceto, kamar yadda hadisi yake cikin kitabul iman a cikin sahihul bukhari. To shine anan ma yake cewa fihi masail al-ula tafsirul aya, mas'ala ta farko fassara waɗannan ayoyi da suka gabata, azaniya mas'ala ta biyu sifatul shafa'a al-manfiya, sifar ceto wanda yake korare kenan, ceton da wato mushrikai suke zaton cewa wai allolinsu za su cece su a ranar kiyama, to wannan ceto ne wanda yake korare, domin ceto sai da izinin Allah. Asalisa mas'ala ta uku sifatu shafa'a al-musbatta, wato sifar ceto wanda yake tabbatacce kenan, shine ceton da ya kunshi sharuɗa biyu, izinin Allah ga wanda zai yi ceto da yarda ta Ubangiji subhanahu wata'ala ga shi wanda za a ce ta. Arabi'a, mas'ala ta hudu, zikirur shafa'atil kubra, wato labari game da babban ceto, wahiyal maqamul mahmud, wato shine al-maqamul mahmud, matsayi abin yabo wanda Allah ya ba manzon shi alƙawari, kenan shine kamar yanda ya gabata cewa zai zo karkashin al'arshi Ubangiji subhanahu wata'ala ne ya sujada. A ƙarshe a ce masa dago kanka roki duk abin da kake so za a baka, nemi ceton duk wanda kake so za a karɓi cetonka, wannan shine ake kira al-maqamul mahmud. Sannan al-khamisa, mas'ala ta biyar, sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wa sallam, bayani game da sifar yanda manzon Allah zai aikata a ranar kiyama, annahu la yabda'u bish-shafa'a, cewa ba zai fara da neman ceto bali ya sujudu, iya abin da zai yi a farko sujada ga Ubangijinsa. Fa iza udhina lahu, in har an bashi izinin yin ceto, shafa'a, sannan yayi ceto. An gane ko? Kaga anan kamar yanda ya gabata, sai da aka bashi izinin yin ceto sannan yayi ceto. As-sadisa, mas'ala ta shida, man as'adun nasi biha, wane ne mafi azurtar mutane game da samun wannan ceto? Kenan kamar yanda bayani ya gabata, shine mutumin da ya faɗi la ilaha illallah ya tsarkake ta da zuciyarsa. Kenan mutumin da ya mutu akan tauhidi, mutumin da yake kadaita Allah a cikin ibada, ya mutu akan tauhidi, komai girman laifinsa sai ya shiga cikin ceton masu ceto a ranar kiyama. As-sami'a, mas'ala ta bakwai, annaha la takunu liman ashraka billahi, ceton masu ceto baya kasancewa ga wanda ya mutu yana shirka, duk wanda ya mutu yana shirka Allah ya haramta masa aljanna. As-samina, mas'ala ta takwas, wadda ita ce ta karshe, bayanu haqiqatiha, bayani game da haƙiƙanin ceto. Kenan wasu bayi waɗanda suka mutu akan tauhidi masu manyan laifi, Allah zai ba da izinin wasu su nema musu ceto, Allah ya gafarta musu, kuma don Allah ya karrama su masu ceton, an gane, kuma don jin kai game da su waɗanda za a ceta. Nan muka zo ƙarshen babin, da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.